sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba. Ranar 7 ga watan Agusta shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a dogiyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar mahajjatan Najeriya 44,450 sun isa ƙasa mai tsarki kuma sun shirya tsaf domin fara aikin haji. Bayan haka Sarfilu zai shigo da maimaicin shirin ciki da gaskiya. Muhammad Awal Garba kuma na ɗauke da shirin jaridun Kamaru. Akwai kuma saƙonni da ku masu saurare kuka yi aiko mana, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shirin hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House na kokarin nuna cewa ba ta neman rubuta wutar rikicin cinikayya da kasar China bayan da gwamnatin shugaba Donald Trump ta dau matakin wahannunka mai sanda na ayyana China a matsayin mai cogen darajar takardar kuɗi. Mun tattauna da kyakkyawar manufa kuma muna son mu ci gaba da tattaunawar da China, duk wanda kai cin yadda wakilan China a wani tattaunawar suka kasa cika alƙawarin da suka yi a baya, da kuma rashin ci gaba a tattaunawar, a cewar Larry Kudlow, daraktan hukumar tattalin arzikin Amurka, lokacin da yake magana da manema labarai a jiya Talata. Kofar ma abu ɗaya take don ci gaba da tattaunawa, a cewar Kudlow. Ya ci gaba da cewa muna kan shirin don tawagar, wato muna kan shiri don tawagar 'yan China za su zo nan a watan Satumba, bayan da aka kasa gano bakin zaren zaman tattaunawar da aka yi na baya-bayan nan a makon da ya gabata a Shanghai. Da alamar shirin Amurka ɗin nan na barin raguwar sojojinta a Siriya don galabar da aka yi akan kungiyar ISIS ta ɗore ya fara gamuwa da suka, inda wasu jami'an soji ke gargaɗin cewa wannan irin dabarar na baiwa kungiyar ta'addanci sukunin farfaɗowa. Wannan shakku wanda ya fito fili a rahoton ma'aikatar tsaro jiya Talata ya na zuwa ne yayin da Amurka ke neman hanyar samun gudunmuwar sojoji daga ƙasashe ƙawayenta da za a girke a Siriya, a daidai lokacin da ake gargaɗin cewa duk da yake ISIS ta rasa iko a yankin da ta ayyana a matsayin daularta, ko kusa ba a murƙushe mayakanta ba. Wasu daga cikin soke-soke mafiya tsanani kan wannan abin da rahoton ya bayyana da kammala janye sojojinsa na a hankali da Amurka ta yi a Siriya na zuwa ne daga jami'ar rundunar haɗin gwiwa ta CJTF OIR, wadda ke lura da ƙoƙarin da sojojin Amurka da na gamayya ke yi don kawar da ƙungiyar ISIS. Yayin da 'yan sanda a birnin Dayton na jihar Ohio ke ƙoƙarin gano musababin harbe-harbe kan mai uwa da wabin nan da aka yi a dandalin shakatawar dare ɗin nan da ke birnin, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI na binciken shin ko aƙidojin tayar da hankali sun yi tasiri kan ɗan bindigar mai suna Kano Bed. Jami'in FBI Tad Wickerman ya faɗa manema labarai jiya Talata cewa jama'ai suna da shaidar da ke nuna cewa Bed na duba yiwuwar rungumar irin waɗannan aƙidoji, amma bai bayar da cikakken bayani a kai ba. Wickerman ya ce Bed baya daga cikin mutanen da hukumar FBI take sakawa ido a kansu, ya kuma ce masu bincike na duba yiwuwar ko wani ya taimaka masa wajen kai wannan mummunan hari. Bed yana da shekaru 24 kuma ɗan wata kwaleji ne. Ya kashe mutane 9 ciki har da ƙanwarsa, ya kuma raunata wasu 26, amma wasu mutanen da suka san shi sun ce ya kwashi shekaru yana tattara aƙidojin tashin hankali. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Amurka a Rasha John Hartman Jr. ya aika wa shugaban ƙasa Donald Trump wasiƙar yin murabus, wanda hakan ke nufin ya kawo ƙarshen aikin da ya yi na tsawon shekaru 2. A cikin wasiƙar Hartman ya gode wa shugaban kasa kan kamar yadda yace amincewa da kai da ni a matsayin jakadan Amurka a rashi cikin wannan lokacin matakar wahala a tarihi kan dangantaka tsakanin kasashen biyu. Murabus din nasa zai fara aikin daga ranar 3 ga watan Oktoba. Huntsman, wanda dan jam'iyyar Republican ne, ya bar ofishin gwamnan jihar Utah a shekarar 2009 lokacin da tsohon shugaban kasa Barack Obama ya nada shi jakadan Amurka a China. An zabe shi a wa'adi na biyu shekara daya kafin ya bar kujerar. Yayin da aka shiga kwana na biyu a jere da harkoki suka tsaya cak a Kashmir, yan majalisar dokokin kasar India sun amince da soke yancin cin gashin kan da aka baiwa yankin, sun kuma amince da wani kudirin dokar karkasa yankin. Kasancewar an dakile duk wasu hanyoyin sadarwa yana da matakar wahala a san ra'ayoyin mazauna yankin kan wannan mataki mai tsauri. Jiya Talata an ci gaba da tsagaita zirga-zirga tamkar dokar hana fita. Sojoji suna ta sintiri akan hanyoyi tare da kakkafa shingaye a Senegal, headquarter yankin, yayin da aka dakile yanar gizo da layukan wayoyi domin hana zanga-zangar yan awarin da suka kwashe shekaru 30 suna fama.
Labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla mahajjata Najeriya 44,450 sun isa Saudi Arabia domin sauke farali a wannan shekara. Wakilin Musali Shehu Ashaka yana can kasar mai tsarki, ga kuma rahoton da ya aika mana.
Kamar yadda aka sanar tun farko, tawagar alhazan Najeriya ta karshe ta sauka a Jidda bayan tashi daga filin saukar jiragen sama na Nnamdi Azikiwe dake Abuja. Rukunin na karshe yana daga cikin adadin alhazan jihohi 44,450 wanda hakan bai hada da maniyyatan jirgin yawo ba. Alamu na nuna yanzu dai duk alhazan da za su dau haramin aikin haji da umra sun nufi birnin Makka don shirin hawan Arfa a karshen mako da yake mafi girman rukunin aikin haji. Jami'ar labaran hukumar Fatima Sanda Usara ta ce ba su fuskanci kas wajen jigilan alhazan da hakan yazo gabanin rufe filin saukar jirgin saman Abdul Aziz na Jidda da Rima Muhammad na Madina.
Mu kan muna tunanin shi shugaban namu baya bacci, shine a airport, shine a gidajen alhazai, shine a kitchen. Ranan Arafa insha Allah yana nan da shi da manyan jami'ai da kanana board members. Ba za su bar filin Arafa ba har sai kowa ya tafi, kuma sai sun bi duk tantunan Najeriya nan sun duba ba wani alhajin da aka bari. Wani lokaci habbar da kaba yake yi ya shiga gidajen alhazai domin ya ga jami'ai suna aikin su, hakan zai je airport ya batar da kama ya ga cewa waɗanda aka sa a wurin su kula da karban alhazai suna wurin. Kai wata rana har mu yake ja za a yi kwana zaune ana rangadin in kitchen ne in wurin daukan kaya ne. Har a irin wannan rangadin wancan shekaran aka je aka samu wani jaka da wani alhaji ya sa gas wai zai taho da ita Najeriya.
Hukumomin Najeriya sun dau matakan takaita shiga baki masaukan alhazai a Makka da Madina don matakan tsaro. Jami'in kwamitin tsaro na alhazai Bashir Jazuli ya buƙaci alhazai su rika taka tsantsan da mutanen da basu sani ba.
Mun samu matsaloli a farkon zuwan alhazai na yan damfara wanda suka dinga kwacewa alhazai ko kuma suna yaudarar su ja su ko za su yi musu rakiya gurin su haƙuri ko su yi musu rakiya gurin canji ko su yi musu rakiya gurin su siyayya ko su nemi su taimaka alhaji idan ya bata zuwa hotel ɗinsa. A irin wannan halaye an samu dewa alhazai an yi musu damfara na kudaden su. To ganin wannan abu hukumar alhazai aka dage aka zage dantsi aka kirawo duk malamai da su wakilai na wannan kwamiti na tsaro aka hadu aka dage wajen wayar da kan alhazai akan wannan abun da suke faruwa. Wani abu da hukumar alhazai ta wannan karan wanda ya taimaka kwarai da gaske wajen sa ido a tabbatar da kan cewa alhazan ba su tagayyara ko sun wahala ba, kowane hotel da alhazai suka sauka akwai wakilin na hukumar alhazai wanda yake dindindin a wannan gida.
Bayanan da muke da su ya nuna cewa alhazan Najeriya biyar sun riga mu gidan gaskiya. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka daga birnin Makka, Saudi Arabia.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La sharika lak,
Allah a gaida Sale Shehu a shaka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa.
Labbaik Allahumma la sharika labbaik لبيك اللهم لا شريك لبيك بسم الله زنفارا زنكم بزم بسكا لبيك اللهم لا شريك لبيك دوان جيجمك يا كارغن كلو لبيك اللهم لا شريك لبيك إن الصفا والمروة من شعائر الله لبيك اللهم لا شريك لبيك دفرك إنا رب الله من جرما ديبا مئيكو جيمة مئيسلا لبيك اللهم لا شريك لبيك
Allah da fatan an shakata da wannan wakar ta wato Kabiru Kasim. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 3 ne da kusan minti 13 na dare. Yanzu bari mu koma gefe Sarfi Lashim Gumal ya gabatar da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau shirin Cike da Gaskiya zai duba korafin da wani bawan Allah mai suna Alhaji Umar Gwaranyo dake zama a Lagos ya kawo mana. Kan zargin abokan sana'ar sa ɗan canji sun sa shi a gaba da ya kai ga zuga matarsa Lababatu ta fice daga gidansa da yaran su uku, wanda yanzu haka an kwashi shekaru sama da hudu ba tare da ya san inda ƴaƴan nasa suke ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumal. Alhaji Umar Gwaranyo dai wani dan canji ne dake yin sana'ar sa a birnin Lagos, wanda ya sha kai ziyara zuwa ofishin muryar Amurka dake Abuja domin neman taimakon nemo masa ƴaƴansa, da yace wasu mutane da ba sa kaunar sa sun kashe masa aure tare da boye masa ƴaƴansa shekaru sama da hudu kenan, kamar yadda za ku ji daga bakin sa.
To assalamu alaikum, ni ne Yusuf Umar Sakkwato Gwaranyo. Akwai wasu mutane uku wanda daya Alhaji Shehu Shayi Idiyaraba, gidansa na Idiyaraba. Akwai Kabiru dan Auta Idiyaraba, gidansa na nan layin sarki. Akwai Abdul Agege, gidansa ina nan wani waya. Daya Alhaji Usaini yana Kano, shi ma anan Dorayi Kuntau. Saboda haka waɗannan mutanen ba su san ci gaba na ko menene kasuwanci, menene ba su san ci gaba na.
Duk waɗannan mutane da ka lissafa kamar angoni ne a Lagos kake magana?
Angoni ne.
Wato Alhaji Umar, mu duk waɗannan sunaye da kake ambata abu ɗaya ne aka fahimta zuwa yanzu, cewa ba sa san ci gaban ka. Yana da kyau kai wa mutane bayani filla-filla menene waɗannan mutane suka yi.
Abin da ya sa ba su san ci gaba na, na aure ne bisa ga tsakani ga Allah, muna zaman lafiya, suka zuga yarinyar bayan sun zugata su suka zugata su suka fito da ita su suka boye ta
Alhaji Umar Warin yanzu ba za a gane ba ya kamata ki ga mana yaushe kai aure kuma da kai auren menene ya faru ba wai kawai sun zugata ita waye ke wace ka auren
ita sunan Talibabatu Ibrahim na aure ta ne bisa ga tsakani ga Allah muna zaman lafiya saka sana ta zama
ta ya mutum zai yi aure sannan wasu mutane ko don ba sa son ci gaban ka su hana matar ka zama ya abun ya faru
yau kamun hakan ai kasuwanci na ma ba su son ci gabana auren ma ba su son ci gabana saboda haka kuma ita wannan mata ina da ƴaƴa da ita yara uku akwai Amina akwai Hawwa'u akwai Aminu sun sa matar ta zo ta ɗebe ƴaƴan yau shekara 4 da wata 2 saboda haka
Alhaji Umar wato duka waɗannan maganganun yana da kyau a faɗe su yadda masu sauraro za su fahimta tunda ba su ne kai ba kuma ba su ne waɗanda ba sa son ci gaban ka ba suna so su fahimci su waɗannan mutane yaya aka yi har suka zo gidanka suka sa matarka ta bar gidanka bayan kuna da yara uku menene gaminka da su tunda ka ce a wasu anguwanni ma daban-daban suke da zama
adawa ce da kuma yayya da kuma ka san shi dan adam bai rabo da hasada hasada ita ta haifar da wannan ba su san ci gaba na dai akan kasuwanci na a abin da ya shafi iyali na da ƴaƴana
faɗa mana wani kasuwanci kake da wasu ke ma hasada
muna ina canji ne kamar yadda suke yi to
ku yan canji ne kina
komai in sun hina hali sun hina komai to shine dai a takaice suka je suka sa wannan matar ta kwashi ƴaƴana bayan ta kwashi yau shekara 4 da wata 2 ban san inda take ban san inda yaran suke ba
ba mu labari ta yaya aka yi wasu kawai waɗanda ba su kai ba ba kuwa su shiga gidanka su kwashi ma mata da yara ya aka yi a ina wannan abun ma ya faru tukuna
a Legas ya faru ai bara amshi tana kai kura gari kuma da matansu suke tura gidana ne musu kashe ba nasu shine sai suka zuga ta tafi Kano tana tafiya Kano kuma na je neman ta sai na zo ni ganta bayan na ganta shine daga baya sai suka sa alƙali ya raba aure ba tare da hujja ba to akan wannan to ba wannan ne ya ce min tuwa ƙwarya bar in ƴaƴana kuma sai suka tura ta sai ta yi ta ɗebo min yara tana karatun boko shine ta zo ta ɓoye da ta ɓoye kuma nan ne mai ta har gobe neman ta nake
To bayan sauraron wannan bayani da Alhaji Umar Gwaranye filin ciki da gaskiya tuntuɓe ɗaya daga cikin mutanen da aka ambata kuma ake zargi da shirya wannan makarkashiya Hussein Kuntau wanda ya tabbatar da cewa ya san maganar har ma ya alƙawarin taimakawa domin ganin Gwaranyo ya samu ƴaƴansa
ita abokina ne da suke aure ta dade ma anan Kano bai kai ta Lagos
ba ita Lubabu
ya batta sai akwai wani abokinmu sai ce ta shirya aka tafi da ita Lagos aka kama mishi haya aka biya wanne tsauki ya biya masa kuɗin haya kuma iskin ya biya masa kuɗi ya je aikin haji ya dawo to taya dan auren ku ya mutu da yarinya kaga kana cewa ga wani sai kashe maka aure ai ba daɗi
muna ɗaukar bayanan da ya yi mana ne da mutane da ya ambata ciki ko har da sunanka a ciki
eh da zan yi
ina jin kai ne Alhaji Husaini Kuntau ko
fadai kuwa
yawwa ya kira sunanka a farkon wannan tattauna da muka yi da shi yace mana kana ɗaya daga cikin waɗanda suka kulla makarkashiya kuka raba ki da matarsa
billahi lazi ƙarya yake wallahi tallahi ka san sai maka ai mu wajen hudu ne safa wai da ni da Alai Shehu akwai wani aboki mu Alai Shehu mai hali shi ya biya masa aiki haji je dawo akwai Ali akwai dai mutane da yawa abokanansa hello
eh ina jin ka Alhaji Hussein
wallahi gwamnati mun da afa abokan sa da yawa ai ban dalin sa ba cewa mu muka kashe masa aure yanzu ya samu nake yace ina ci nake ba na ci wai duk maganganun sa ya dauka ne da ya musu ka ji ba eh ka ga ba daidai bane wallahi sai ya lisa ba mu mu uku zai sa kama mu da ni da Shehu Shayi da matan Shehu Shayi da Abdul duk ya karanta maka wannan ko
ya karanta wadannan har da shi surukin sa na kofar ruwa ya Alhaji Rabiu ina jin sunan sa kenan
haka ne kwarai kuwa
ita Lubabatun a yake ba da labari an je har kotu an yi amfani da shari'a
aka kwace ta wani cikin mutanen da mai suna Aminu shine dama ake so ya aure ta me zaka ce kan wannan
eh to wannan gaskiya ban san wannan abin din ba amma na ji dai yana ga mu ci a kota aka raba musu aure ko auren da aka raba musu da yawa haka da yake talla da abu to magana ma wani Aminu zai aure ta wallahi ni ban san wannan amma na dan yi bincike aka ce ai tayi aure
eh auren kinin
jiwon tayi aure kuma shi ayyan nasa akwai lokacin da ya rigima ce sai an bayo to ina ko an bayo ne ko bi ban sani ba
sai wai gaba ɗaya yaran uku kamar ma yana so ya ce an sace su akai a wajen sa an hana shi ganin su bai san inda suke ba
to ka gan shi ya ka ita uwar ai bata kyauta ba da ɗan uwanta tunda ƴaƴansa ne ai bai kamata ba wallahi
a cikin bayanansa ya nuna akalla ko da ita Lubabatu a ce ma bata dawo ba yanzu ma yaransa ƴaƴansa nan guda uku da ya ba da tabbaci an ɓoye su yana so su dawo
eh to in wannan ne za a nemi matar da ƴan uwa ni na san har gidansu ai zan je in ce kawai abin da zai tun da ita ta yi aure ta dawo masa da yaransa ko shi ne mafi alheri
Alhaji Husaini za ka yi ƙoƙarin ganin an mayar wa Alhaji Yusuf ƴaƴansa
wallahi ya daidai gwargwado na inda ni shawaran ma da na ba tun da ya karɓi yaran da za a raba musu shawarar da suka je ko ta yadda na ce makarsu je ya yi abin da zai ya karɓi yaran su kawai rabu da ita idan yana cewa ƴan Lagos sun hude mata kuɗi da ka gani a Lagos ina ce na dawo nan ma gaba ki da
yanzu Alhaji Husaini zuwa yaushe watakila za mu ji ta bakinka wajen ƙoƙarin karɓo waɗannan yaran ne
eh to abin da za ka yi mun kana ji ko tsabani talata gobe da jibi zan je gida ta samu uwar ita ma har yi na same ta sai mu zauna da ƴan uwan kawai in ba shi shawara mai da masa yaran shi
idan Allah ya sa an samu nasarar gano yaran na aka dawo da su hannun Alhaji Isuhu muna so ka sake dawa cikin wannan shiri na ciki da gaskiya na muryar Amurka kai bayanin yadda aka yi da yadda aka samu nasara da kuma wato irin halin da yaran suke ciki
zan dawo insha Allah zan dawo
shikenan Alhaji Husaini mun gode
ku to madalla Allah ya
amin
masu raro kun dai je da takaya a wannan batu na Alhaji Umar Gwaranyo yanzu zamu jira kamar yadda Husaini Kuntau yayi alƙawarin taimaka domin warware wannan matsala daga baya kuma zamu dawo domin mu sanar da ku yanda takaya sai a kasance da mu domin jin wani sabon shirin a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyin su musamman ma Nasir Adam Elikaya wanda ya taimaka wannan shiri yazo gare ku ni Sarfi Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya
to mazalla a gaishe ka yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru
za mu fara sharhin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Kamaru Tribune an da taroto mana cewar irin matakan da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta dauka a hargitsin da ya faru a gidajen yari guda biyu na birnin Yaounde da kuma na birnin Boya an da kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru Emmanuel René Sadi ya karanto wa ƴan majalisar dokokin kasar wasiƙar da shugaba Biya ya aiko musu ya ce yana buƙatan kowa da kowa ya yi ƙoƙari ya bi doka da oda jaridar fure kuma cewa ta yi masu harshashe a kasar jamhuriyar Kamaru sun kirsta cewa ƴan kasar sama da kashi 75 ne cikin ɗari suke fama da raɗaɗin talauci da kuma fatara sai kuma jaridan La Voix de Centre anda ita ma taroto mana cewa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Moussa Biya ya gargadi ministan shari'a na kasar Kamaru Laurent Esso wajen ganin baya jajircewa a kan ayyukansa jaridar Quotidien kuma cewa ta yi kamfanin Camerco mallakan gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru Maru yanzu dai ana ganin suna ci gaba da haɓaka harkokin su musamman ma tunda sabon director general ya karbi kamfanin anda yake kokari wajen ganin cewa ya farfado da kamfanin sannan kuma da samun manyan kuɗaɗen shiga domin tafiyar da harkokin kamfanin sai jaridar San Retour anda ita kuma ta gulmata mana cewar yanzu dai kasar jamhuriyar Kamaru da makwabciyarta kasar jamhuriyar Chadi sun samu wani takun saka a tsakanin su akan waɗansu makudan kuɗaɗe har miliyan 2 na
kan kudaden kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya wanda yanzu haka ana ganin zai iya kawo musu matsala a kan tafiyar da harkokin diplomasiyar su. Jaridar The Sahel kuma ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta daigunta mana cewar ministan cikin gida na kasar Kamaru Atanga Anji da shugaban kasar Musta Biya an fara samun wani takun saka akan rabon madafan iko kasancewar shugaban ya bawa ministan izini da cewa ya zabo daga tattun mutane domin saka su a waɗansu bangare. Shi ministan yayi kunnin uwan shegu da maganan shugaban kasar. Sai jaridar Anadot Ande ita ma ta sheda mana cewar wata motar wangwaro a birnin Yaounde ta yi jirannikiya a gidan waɗansu mutane a kusa da kan hanya anda ta murkushe yara guda hudu. Zamu kammala shirin jaridar namu ne na wannan mako da jaridar Le Message anda ita ma ta gulmata mana cewar yanzu dai jagoran ƴan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Maurice Kamto yana da hannun gwamnatin kasar yau kimanin watanni bakwai kenan wanda har yanzu ba yake masa shari'ar da ake tuhumar sa da shi ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo kadan a cikin sakonni da kuke aika mana.
Ni ne Alhaji Ahmadu Maye, sarkin mayun bakwa sarari. Abin da ya bani mamaki da gwamnoni na Najeriya 36 ba wanda suka a tsarin gwamna sai dai mu na mutanen plato. Ni ina roƙon manyanmu na PDP yanzu nan ta boshi zai ce yana shirya ne da ya aiki ba. To don Allah, don Allah, da musulmi da kirista na plato set da wanda ba ya jini a shekara huɗu yau ko za a gice gwamnan plato ba inda ya sa condition guda ɗaya da ya ɗaga zuwa sama ya dinka ya kira shugaban kasa ya zo bude ɗaya kenan. Na biyu ya zo telo na biyu abinda baka telo da baka biyu yanzu haka in da ya ba zai ci aikin gwamnan na shari'a ne. To ina roƙon manyanmu na PDP a janye shari'ar daga kotu a sa masa ido maciji na kasa kasa na kasa. Mun ga ya tsara gwamna, gwamna ne a rashin gwamnoni amma an yanke gwamna mai aiki da ba kira shi ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, sunana Usman Dogo madakara daga gwamnatin jihar Niger Nigeria. Ina kira ga tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo zaman da ya fara yi da fidani abin da ya dace ne na taya shi murna akan matakan da ya dauka na zama da fidani zaman sulhu a kan juna. Ina kira ga kuma yan arewa da barayin da suke kakkashe mutane a sunaki nashin mutane su ma su fara zama da su saboda a samu zaman lafiya a Najeriya. Na wayar ku kenan, ni ne Usman Dogo madakara filikon da jihar Niger Nigeria.
Tumazalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
To a takaice fa da shugaban kasar Amurka ta White House na kokarin nuna cewa ba ta neman ruru ta wutar rikicin cinikayya da kasar China bayan da gwamnatin shugaba Donald Trump ta dau matakin hannunka mai sanda na ayyana China a matsayin cogen darajar takardar rukuni. Da alamar shirin Amurka din nan na barin ragowar sojojinta a Siriya dan galabar da aka yi akan kungiyar ISIS ta dore ya fara gamuwa da suka inda wasu jami'an soji ke gargadin cewa wannan irin dabar na baiwa kungiyar ta'addanci sukunin farfadowa. Yayin da 'yan sanda a birnin Dayton na jihar Ohio ke kokarin gano musababin harbe-harben kan mai uwa da wabin da aka yi a dandalin shakatawar daren nan da ke birnin, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI na binciken shin ko akidojin tayar da hankali sun yi tasiri kan dan bindigar mai suna Kana Bates. Jakadan Amurka a Rasha John Huntsman Jr. ya aika wa da shugaban kasa Donald Trump wasiƙar yin murabus wanda hakan ke nufin ya kawo ƙarshen wato aikin da ya yi na tsawon shekaru biyu.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can da la'asari ya zaje wasu abokan aikinmu wadda za su zo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Sarfil Hashim Guman da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da injiniyanmu na wannan hantsi Dara Smith. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai an jima, assalamu alaikum.